Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma tushen
arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin Noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz Baban nake gabatarwa. Masu kama kifi da sayarwa a Najeriya da ke gaba da koka kan irin halin da sana'ar tasu ta shiga a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan, inda suke cewa rashin tsaro tsadar canjin dalar Amurka a daga cikin abubuwan da suka sa wannan sana'a ta nufi durƙushewa. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, mun tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya.
Sunana Sani Rulwano, arzika mai kifi Kaduna. Ina shugaban masu kifi na Najeriya a ƙarƙashin ƙungiyar da ake cewa Nigerian Union of Fishermen and Seafood Dealers, ƙungiyar masu kama kifi da masu sayar da kifi ta ƙasar nan.
To, kowane hali sana'ar kifi take ciki yanzu haka a Najeriya?
Wato, sana'ar kifi yanzu a cikin ƙasar nan ta lalace, ta taɓarɓare mana gaba ɗaya. Kuma dalilin hakan, kamar ka ga Maiduguri tana ba mu kifi da kashi 50 cikin ɗari. Saboda wannan matsalolin tsaro ba a samu. Sannan masu kawo zuwa kasashen waje siyo kifi yanzu ba sa iya tafiya su saboda dala ta yi tsada. Sannan masuntanmu ba su da kayan kama kifi, sannan kuma ba su da intervention da ɗan jirage da tallafi da gwamnati da take bayarwa. Sai dai Turawa suna karɓar lasin a Najeriya, suna shiga can teku da nisa cikin teku Bisi, suna kama kifi, suna tafiya da shi kasashen waje. Kusan kimanin miliyan 50 a cikin wata da yake kama tafi da shi kasar su gyara kuma a ji a siyo a can.
To, yanzu ya za ka kwatanta wannan hali duk da ka faɗa, ya za ka kwatanta shi da yadda sana'ar kifi take a da kafin wannan hali yanzu da ka bayyana mana da kuke ciki yanzu?
Wato, wancan lokaci ana samun lokacin akwai zama lafiya. Mutanen Kamaru, mutanen Chadi suna kawo kifi su Gamboro, suna kawo baga a Doro, baga duk ana kawo shi nan Kaduna. Mafi yawanci kuma daga Sokoto a mutanen Kalmalo, mutanen har kifin Libya, Algeria duk ana kawo shi kasan nan nan Kaduna a da. Kamar mutanen Ilori, kamar mutanen yankin Port Harcourt makurdi da duk Kaduna ne santa nan suke zuwa sai kifi su gure shi. To, amma tun da aka samu matsalan tsaron nan da kuma taɓarɓarewar tattalin arziki, abun ya zo ya lalace gaba ɗaya. Daga baya kuma an koma kiwon kifi, gwamnati ta kawo juya akalar gwamnati akan maganan kiwon kifi. To, shi kuma kiwon kifin nan mafi yawanci lokacin da gwamnatin Buhari ta zo ta ba da tallafi, to amma tallafin sai aka ba National, aka ba CBN, babban bankin Najeriya. To, mafi yawancin wannan suka karbi da wannan intervention din tallafi ba masu kifi ba ne. Wasu kuma an musu training na sati da sati biyu, to ina training sati da biyu zai yiwu ga sana'ar kiwon kifi. Ka ga ba zai yiwu ba, dole sai an koya da sauran. Shi sa yanzu na wani tunani a mu nan Arewa, muna so mu kawo wani tsari tun da dama Arewa ita ce Kaduna, ita ce cibiyar Arewa da kuma ita wannan sana'a. To, ina ta kokarin yadda
kai maganar cewa yanzu sana'ar ana samun tangarda ba kamar yadda take a da ba. To, ya za ka kwatanta yadda kuke samun kuɗin shiga a yanzu?
Yanzu babu ba kuɗin shigan ai. Kuma mafi yawancin ma su masu tafiya su suwa ƙasashen waje sun daina saboda dala ta yi tsada. Sannan kuma a nan yanzu dai kwata-kwata babu kuɗin shiga a kifi. Ba a samun kuɗin shiga saboda babu ma kifi. Sai ka tafi da 50,000 dan kifin da za a baka a leda za ka rubo shi. Ba a auki saboda babu shi.
Yanzu a ƙungiyance, wani irin ƙoƙari kuke yi domin ku ga kun maido da martabar ita sana'ar kifi ta dawo yadda za a dinga samar da ayyukan yi?
Wato, muna ta ƙoƙari yanzu akan gwamnati ta fahimci a irin matsalolin da suke cikin wannan sana'a ta mu a yanzu, saboda ƙarancin kifi da kuma rashin tallafi ga masu kama kifi. Sati biyu da wuce na rubuta ma shugaban ƙasa takarda akan ina sanar mashi da cewa fa ga halin da ƙasa take ciki a maganar kifi. kuma muna ta dukkan kokarin da ya kamata mu yi akan gwamnati ta yi cewa lalle lalle babu kifin nan a cikin kasa, dan haka shi sa muke so mu kawo tsari ta karkashin partnership da kungiyar makarantar koyar da kiwon kifi wacce take America a California, domin mu zo gwamnatin jihar Kaduna ta mu fara ta jihar Kaduna misali tunda ita ce cibiyar Arewa, mu samu fili mu gina gonakin kifi a wurin kuma mu kirkiro wurin koyar da kiwon kifi yadda mutane za su fahimci abun, sannan kuma mu ba da recommendation ma gwamnati ta ba su tallafi, domin in ba haka muka yi ba to yana da wahala su fahimce da abin yake kuma yadda ita gwamnati za ta ba da nata gudunmawa. To amma yanzu muna kyautata zaton shi mai girma gwamnati jihar Kaduna, mun yi masa bayani akan haka kuma mun yi rubuce-rubuce a takardunmu mun tura masa, kuma an duba muhimmancin wannan tsari da nake so in kawo mu fara shi ta nan jihar Kaduna, sannan mu dauke shi jihohin Arewa yadda za mu samu masu da abin yi da kuma kifin ya wadata a cikin kasa a abubuwan da muke ta kokari. Yanzu dai muna sauraron shi mai girma gwamna Abu Sani akan a ba mu approval na wannan wuri da muke bukata inda za mu yi training center din da kuma wadatar da kifin ma a cikin jiha nan jihar Kaduna da kuma arewacin Najeriya.
Ka yi maganar cewa a da jihar Kaduna ita ce cibiyar da ake ko kuma jihar da ta kasance cibiya wadda ake hada-hadar kifi sosai a Najeriya. Ban sani ba, wannan sana'ar za ka iya ba mu yashi na adadin irin kudaden shiga da ake samu da kuma yawan ayyuka da take samarwa matasa?
Eh, kwarai da gaske. Na farko ina ganin kamar a nan Kaduna ma wanda yake kusan kullun akwai kasuwanni da suke ci. Maiduguri dai akan mota sama da biyu uku biyar sukan shigo a rana, wani lokaci a sati motocin da suke shigowa ba su girgwa, sannan akwai masu saukewa, akwai masu dauka su tafi talla, akwai ga sunan da yawa, kuma da ana karban haraji, duk kowane kaya ya zo ana karban haraji. So yanzu kaga duk girman Kaduna yanzu a takaice yanzu a haka, da Kaduna tana da babban kasuwanci inda duk kayan da ya zo za a karba haraji sannan a shiga da shi kasuwa. So yanzu babu irin wannan ma kasuwar. To shi sa ni yanzu a tunanin tsarin ne da nake so in kawo. So muna so da wannan kamfani na DD Fine Country as an investor wanda yake a partnership da America, su ne za su fara koyar da wannan sana'ar kifin, sannan kuma masu saida kifin ma kansu su samu wurin da za su dinga zuwa su siya su sayar. Ya kasance su mutanen jihar Kaduna sun san ga wata santa ta kasuwa yadda duk wanda yake buƙatar kifi in ga sashe yake so, in ɗanye yake so ya zo, kamar yadda ka ga a su New York, kamar irin su China da sauransu duk suna da irin waɗannan kasuwannin. Kamar yanzu in ka tafi Kado Fish Market a Abuja, in ka tafi can santa ne inda za ka je ka siyo.
Masu sauraro, a nan za mu da tsaya cikin wannan shirin namu, da Allah kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya wato NIPAS, Daniel Ruwanu arzika mai kifi Kaduna, sai kuma Julia da Spresham da taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Kuma ban da ba shi ne ka da mu kan da ne na